Yanzu haka dai hankulan ƴan jarida a Najeriya na ƙara tashi sakamakon barazan da ake ga rayukansu, inda ma aka bi su gida ana makewa, kisa da kuma garkamewa. Na babanan shine kisan da wasu da ba san ko su wane ne ba suka yi wa ɗan jarida da ke aiki da gidan rediyon Fambina da ke Yola Jihar Adamawa da Mr. Mazuel Nation, kamar da ƴan uwa da kuma abokan aikin suka tabbatar. Wasu da ba san ko su wane ne ba suka bi ɗan jaridan har gida cikin dare, suka fitar da shi zuwa wani waje inda ko suka sassare shi kafin daga bisani rai harinsa. Abdullahi Tukur, wakilin gidan rediyon Najeriya FRCN da ke ma zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yaɗa labarai a jihar Adamawa ta Correspondent Chapel, ya koma bai na kaduwarsu ne da cewa
har ga Allah ban ji daɗi ba, saboda yanzu rayuwar ɗan jarida tana cikin hatsari. Ko ina kake aiki kenan, tunda shi wannan yaro zan ce kusan ƙarƙashi na yake aiki, tunda wajen aikin mu ɗaya kuma mukamin mu dai ba ɗaya ba. To amma yadda yake girmama mutane yaran, kuma yadda yake tafiyar da aikinsa, gaskiya sai muka ji kwatsam. Wai an kashe shi, an ɗauke shi a gidansa ma, wai an kai shi kusa da wajen aiki, an kashe shi, an yaɗa gawar, wanda kuma gaskiya wannan abu bai yi.
Kawai yanzu rundunar 'yan sannan jihar Adamawa ta bakin kakakinta da DSP Sulemaiya Hangroje ta ko tabbatar da faruwar lamarin, inda kakakin nan 'yan sanda ya bayyana irin matakin da aka ɗauka yanzu.
A rundunar 'yan sanda dai ta ɗauki matakai. Na ɗaya shine kwamishinan 'yan sanda ya riga ya umarci masu gudanar da bincike ta fannin kisa da zugar zayo duka su gudanar da bincike, su gano su waye ne suka aikata wannan mummunan abu. Sannan kuma ya riga ba da umarni a ba da tsaro ma duk yanki gaba daya. Sannan ya riga ya tura rundunan 'yan sanda da su yi sintiri da kuma su gudanar da patrol a area din gaba daya domin su gano. Na uku kuma rundunan 'yan sanda a cire suke su ba da kyauta ta musamman ga duk wanda yake da bayanai wanda zai iya taimaka ma rundunan domin gano waɗanda suka aikata wannan ta'asa.
A 'yan makonnin nan aka ma samu karuwar cin zarafin 'yan jarida a Najeriya, batun da ke karata da hankulan 'yan jarida a ƙasar. Muhammad Ismail, wani tsohon editan jaridar Leadership ne, ya kai tsokaci dangane da abubuwan da ke faruwa a yanzu.
To gaskiya wannan al'amari abun bakin ciki ne, wanda kuma mu muna tur da shi, kuma muna nuna alhininmu akan abubuwan da suke faruwa ga musamman ga 'yan jarida, saboda aikin jarida kusan aiki ne gaba ɗaya na jama'a, da su gwamnatin da kuma wanda talaka da duk kowa da kowa ma aikin jarida ya shafe shi. Tsoron da aka ce ɗan jarida ya shiga cikin tasku, ko kuma an hana shi aikin shi, ko kuma ana kama shi ana cin zarafin shi da sauransu, wani abu ne wanda zai kawo gaba ɗaya ana kisa, wani abu ne wanda zai kawo matsala gaba ɗaya ga ƙasan, saboda aikin shi ba wani mutum ɗaya yake ma aiki ba, yana ma ƙasa aiki ne gaba ɗaya. In aka ce kuma ana shi aiki, to akwai matsala kenan, gaba ɗaya ƙasan za ta samu matsala.
Me kake ganin yake sa ana samun yawaitar kashe 'yan jarida musamman ma a Najeriya yanzu?
To wasu abubuwa ne wanda za ka ɗauke su ta ɓangarori da dama. Na farko dai, musamman dai ta ɓangaren abin da ya shafi 'yan siyasa, gwamnati da sauransu, wani zubin musamman kuma 'yan jarida da suke jarida na investigation, wanda ake cin binciko, abinciko, suna binciko wasu abubuwa wa'anda za ka gani wanda ake yi wanda karima ba zai ci ba. Kuma ƙasar nan abin da ake yi kenan, kusan idan ka je ka duba harkar gwamnati da harkar siyasa da waye da waye, za ka je ka duba kusan kashi 90 na abubuwan da ake yi duk abubuwa ne wanda marasa kyau.
Muhammad Ismail kenan, wani tsohon editan jaridar Leadership. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.